أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji wanda ya tara mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci a yau Lahadi 7 ga watan Janairu miladiyya 2024, wanda ya daidai da 25 ga watan Jumadar Tsani Hijira 1445. A daidai wannan lokaci da ake haduwa don karatun littafin Tauhid na babban malami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kamar yadda kuke gani, malam baya nan, tafiya ta kama shi, babu shiri. To don kar a bar gurin haka, kuma ba a ba da sanarwa da wuri ba, shi yasa aka gabara a zo a danyi abin da ya samu kafin ya zo, shi kuma sai ya ci gaba insha Allah. Muna roƙon Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya. Abin da ake gaya mun shi ne za a tashi farkon babi, babu tafsirin tauhid wa shahadati an la ilaha illallah. Wato babun nan zai mana magana akan tafsirin tauhidi da kuma shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah. In an ce tafsir, abin da ake nufi da tafsir shine al-kashfu wal-idah, wato ka yaye wani abu ko ka ƙara wa wani abu bayani, wannan shi ake kira da tafsiri. Wani abin da yake a rufe ka buɗe shi ka yaye shi a gan shi, ko kuma ka ƙara wa wani abu bayani yadda ma'anarsa za ta fito sosai har mutane su fahimce shi, ko masu sauraro su fahimce shi. Idan aka ce at-tauhid, kuma mun sani shi ne ka sanya abu ya zama ɗaya, ko ka ƙudirce abu ɗaya, ka ƙudirce wani abu ya zama ƙwaya ɗaya. Wannan makamin sai ya zama na ƙudircewa ne, domin mu ba mu ne muke sanya Allah ya zama ɗaya ba, dama can Allah ta'ala ɗaya ne. Sai dai mu namu shi ne za mu ƙudirce cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne, haka ne? Za mu ƙudirce cewa Allah Ubangiji shi kaɗai ne. To wa shahadati an la ilaha illallah, da kuma shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah. A nan malamai suna ganin wato wani irin adafi ne, kamar nan ma gashi a gabana. In ka ce tauhidi kuma ka ce shahadatu an la ilaha illallah, duka abu ɗaya ne. Tauhid ai shine da shahadatu an la ilaha illallah, da haka suna cewa al-aqful mutaradifai,
wato kada an goye wani abu ne akan wani abu wanda yake kusan din ma'anar shi kwaya ɗaya ce. To me yasa malam yayi wannan babun anan gurin? Malamai suna ganin tunda ya bude littafin nan ya ce kitabut tauhid, ya faɗa mana falalar tauhidi, ya faɗa mana lalle dole a yi kira zuwa ga tauhidi da sauransu. To tana iya yiwa mai saurari ko mai karatu zai so ya ji wai menene tauhidin nan. To shine sai maka babin da zai fassara maka ainihin tauhidin nan, ka san shi sosai ka gane shi. Shi yasa ya zo da wannan babu tafsirin tauhid wa shahadati Allah ilaha illallah. To kamar yadda yake al'ada ta Muhammad ibn Abdul Wahhab a wannan littafi, yana farawa da ayoyin Al-Qur'ani kamar yadda duka ba muka sani, sannan sai hadisai na waƙi alayhi salatu wassalam waɗanda suka samu, sannan kuma sai ya rufe da masail. To haka wannan babun ya buɗe shi da wata aya da take cikin suratul Isra wa qaulillahi ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هكا نيكو الله أبيجي يشي أولئك ودن شر الذين يدعون ودن دكوكي كرا يبتغون إلى ربهم الوسيلة su ma suna neman wani tsani ne zuwa ga Allah Ubangijinsu. Ayyuhum aqrabu, cikin su waye ya fi kusanci? Wayarjuna rahmatahu wayakhafuna azabahu, suna burin samun rahamar Allah Ubangijinsu kuma suna tsoron azabarsa. Inna azaba rabbika kana mahdura, lalle fa azabar Ubangijinka abu tsoro ce. Wannan shine abin da yazo cikin suratu Isra, nan gane da wannan aya. Ibn al-Qayyim rahimahullah yace wannan ayar tana dauke da maqamat guda uku. Kun san Ibn al-Qayyim ya rubuta wannan littafi Madarijus Salikin, baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, littafi ne mai kyau mai daɗin karatu. Wasu matakai ne guda 99, na ƙarshensu shine tauhidi. To duk wanda ka ganshi yana tauhidi, yana kaɗaita Allah ta'ala, to ya bi ta waɗannan matakan ko ya sani ko bai sani ba. Matakin farko shine al-yaqza, farkawa daga bacci, ka tashi daga baccin gafala da rafkana, ka yi azama cewa za ka tafi, sannan sai himma, sannan sai kuma ka kama hanya, sai tuba, daga nan sai kuma hanya ta kama. To a cikin wannan littafi yake cewa wannan aya tana ɗauke da matakai guda uku. Na farko al-hubbu, akwai mataki na ƙauna da soyayya a nan gurin. Dan ya ce ulaika allazina yad'una yaftaquna ila rabbihim alwasila, al-ibtiga, kaunar samun haduwa da wanda kake kauna, baya faruwa dole sai in akwai kauna din da soyayya. Kamar da zamu zo mu gomu faradat na aya a hankali muke. Na biyu shine ka nemi tsanin da zai kai ka zuwa ga Allah ta'ala ta hanyar kyawawan ayyuka. Na uku shine al-khawfu war-raja, domin babu anan amma na san a cikin su a sauran nusakh din da suke hannunku, yana cewa wayarjuna rahmatahu wayakhafuna azaba, suna burin samun rahamar Allah Ubangiji kuma suna tsoron azabarsa. Kaga wani ya hada al-khawf war-raja. sannan ga kauna da soyayya wanda ake wa Allah ta'ala don har ana so a kai gare shi sannan kuma ga irin ayyukan da za a yi a kai ga Allah ta'ala din to idan muka kalli wannan ayar a kallo na biyu ko na uku ulaikal ladina yad'una wadancan da kuke kira yad'un kira kira kamar yadda muka sani iri biyu ne addu'a guda biyu ne wato addu'a iri biyu ce ko dai du'a mas'alatin kai addu'a ka daga hannu Allah ya baka wani abu ko ya kare ka daga wani abu ko ya saukaka ma wani abu ko ya tabbatar ma da wani abu wannan malamai suna kiranta da du'a mas'ala to ulaika allazina yad'un wadancan da kuke kira ko ya zama kira ne na addu'a du'a mas'ala kamar wadanda suke kiran sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu in shi'a suna kiran sayyidina ali suna kiran al-husayn idan matsala ta taso sai ka je yana kiran ya husayn ya husayn ya husayn ana tsala masa bulala yana ya husayn kaga wannan du'a mas'ala ce me yake nufi husayn ya kawo masa dauki ya raba shi da wannan abin da yake ciki ko masu kiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kamar yadda mai alburda yake cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hudusul hadith al umami ya akramal khalq shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni da wanda zan koma zuwa gurinsa a lokacin da matsaloli suka yi matsaloli idan matsala ta yi matsala gurin wa ake komawa gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ba gurin wani daga cikin sahabbai ba ba gurin wani daga cikin waliyai ba wannan yana iya daukan kenan du'a mas'ala to kuma yana iya daukan du'a ibada kamar waɗanda suke bautatawa kabari waɗanda suke zuwa kabari suna yin sujada waɗanda suke nau'ikan ibada da ake yi wa Allah ta'ala a gurin kabari ko su yi bakance wa kabari ya kai shehi wani da kace cikin wannan kabari ina da bukata kaza 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 in dai bukata ta tabiya to zan kawo turare kwalba kaza in zuba akan wannan kabari wannan kun ga ibada ce don bakance wa ake yi wa Allah ta'ala ko wadanda suke sujada a gindin kaburburan wasu bayan Allah ko wadanda suke ruku'i a kaburburan wasu bayan Allah da sauran nau'ukan ibada da ake yi wa wasu daga cikin bayan Allah shi yasa malamai suka ce anan a mala'iku da aljanu da dukkanin wani wanda ake bautatawa ko yana so ko ma baya so kamar annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi Isa alaihi salatu wassalam ana bautata mishi amma baya so in fact bai ma san ana yi ba sai an je lahira Allah ubangiji zai tambaye shi shin kai ne kace da su su bautata maka da kai da mahaifiyarka koma bayan Allah ta'ala a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah haka Allah ta'ala zai tambaye shi annabi Isa zai ce subhana sarki ya tabbata gare ka ai bai dace na faɗa abin da bani da ilimi ba. In na ce musu su bautata min ni da mahaifiyata, ai ka sani, ya Ubangiji, ka san abin da yake cikin raina, ni kuma ba san abin da yake cikin raina. Ni ba abin da na ce da su su yi in banda su bautata maka kai kadai, ba ka da abokin bauta. To kaga annabi Isa alaihi salatu wassalam bai san suna bautarsa ba, in ma ya sani ba da san ransa ake bautata masa ba, amma kuma suna bautata masa, ana masa nau'uka da ibada, kamar yadda akwai wadanda suke bautata wa aljanu, domin abinda ya tabbata a nassi na Alkur'ani, duk wanda kaga yana sa shaidani ko aljani ya yi masa wani abu, to shi ma akwai abin da yake yi wa aljanna, dole, saboda in ta fuskar girma ne aljani ya fika, in ta fuskar a zuwa duniya ne da dadewa aljani ya fika dadewa. Akwai asar da suke nuna sai da aka halicci aljanu sannan aka halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam, wato su aka fara halitta ma kafin a zo a halicci wato sauran mutane, suka kasa zaman lafiya sai Allah ta'ala ya gama da su, sannan kuma ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam. Sannan in a zo duniya ne a dade ba a mutu ba, aljanu sun fi mu dadewa a duniya, to amma ya za a yi ka rika sa shi aiki yana yi ba tare da shi ya sa ka aiki kana yi ba, to kuma duk abin da shaitani zai sa ka kai za ka samu saban Allah ne. Shi yasa an ce cikin waɗanda suke cewa suna da rauhani, akwai waɗanda aljanin ke hana su yin wata ibada, kamar a ce da su banda sallar asuba, ko duk sallar da za su yi su yi ta ba alwala, ko wani abu makamancin wannan, kaga dai babu sallah ɗin. To shi kuma saboda yana son wannan biyan buƙatar da zai rika sa shi aljanin ko shaidanin yana masa, sai ya rika yin abin da shaidanin yake so, shikenan sai ya zamana suna yi wa juna aiki, shi yana musu aiki su ma suna masa aiki, to sannan duk abin da yake su yi sai su. To sannan akwai masu bautar waliyai, waliyai duka mun gani irin, muna gani irin yadda ake kaddasa waliyan nan da shehi-shehi da ake da su, ana girmama su, ana ba su wasu sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala. To duk waɗannan yana cikin yad'una, don malaman tafsiri suka ce ulaika allazina yad'una yaftaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab, wasu ne daga cikin mushrikai suke wato mu'amala ta cuɗanni in cuɗe ka tsakaninsu da wasu daga cikin aljanu, kwatsam da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi su sai suka musulunta, sai aljanin suka musulunta, su da suke bautar su mushrikan da suke bautata musu ba su san cewa sun musulunta ba, sai suka ci gaba da yi musu abin da suke yi musu da nufin suna so su kusantar da su zuwa ga Allah ta'ala ko su biya musu bukatunsu kamar dai yadda suka saba suna yi a baya. To shine Allah ta'ala ya saukawa ma'aiki alaihi salatu wassalamu alaihi salatu wassalam wannan aya domin yayi wa masu bautar aljanin nan tambihi su sani cewa waɗanda suke bautatawa din su ma sun musulunta, da aka yanzu da suke yi musu bauta kenan bata kansu lokaci suke, shine ulaika allazina yad'una, ai waɗancan da kuke da suke kira yaftaguna ila rabbihim alwasila, su ma neman abinda zai kai su zuwa ga Allah Ubangijinsu suke yi. Ayyuhum aqrab, wane ne yafi kusa, su ko su? Wayarjuna rahmatahu wa yakafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahdura. To yaftagun al-ibtiga shine al-talab, nema kai wani abu da zaka tashi ka nema. Ila rabbihim alwasila, alwasila shine abinda zai kai ka zuwa ga abinda kake so. Akwai abinda ake kira da gaya, akwai abin da ake kira da wasila gaya shine matuka hadafi gard target da ana fata shi kamar da muka taso gaba ɗayan mu nan shine gayar mun gane nan masallaci yanzu shine gayar inda matukar mu kenan wasila kuma shine inda ka bi ka zo hanyoyin da ka bi ka bi ka bi ka zo kowa hanyarsa da ya biyo ya zo ta sha bamban zaka samu wasu sun biyo hanya daban wasu kuma sun biyo ta hanyar daban akaga cikin mu babu wani wanda yake haro katanga ya ta haro katanga 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 har ya zo nan babu hanya da zaka kamo ko ka shuka in kaga dama ma ka fito ta nan kaga is old ka fito ta baya baya ke to wannan shine wasila mun fahimta anan akwai fa'ida da ya kamata mu sani dangane da wannan kalmar ta wasila komai yana da wasila kuma yana da gaya musulunci kakaf dinsa yana da gaya yana da inda ya hara yana da abin da yake so ya tabbata musulunci wannan ko ya zo cikin fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam bu'istu li utammima makarim al akhlaq annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an tayar da ni duk yakin da kuka ga nayi da dukkanin abin da kuka ga an yi duka an tayar da ni ne ni inda annabi sallallahu alaihi wa sallam dan in cika kyawawan dabi'u kun ga wannan shine hadafin shine gar shine babban inda aka sa gaba shine manufar kyakkyawan hali to wasila kuma da zaka kai ka kyakkyawan halin sune waɗannan ibadojin da aka dora mana babu wata ibada kwaya daya wanda ba ta koyar da wani kyakkyawan hali babu ita kowace irin ibada ka dauka zaka samu akwai wani kyakkyawan hali da take koyarwa in ka dauki sallah Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in dai ka daina alfasha ka daina munkari ai kyakkyawan hali ya samu in ka dauki azumi ai azumi shine ma mai sa kyakkyawan hali tun mutane suna dan tsalle tsalle a goma ta farko har ka ga sun zama sun yi lilis a goma ta biyu in banda Allah babu abin da ake nema haka har goma ta ƙarshe zaka ga komai ya dawo ya zama daidai in ma an samu wani wanda lokacin da aka fara azumi suna dan kalle kallon fim suna dan waye idan tafiya ta yi tafiya zaka sun dawo sun nutsu sosai sun kama hanya kuma tunkan-tunkan to sai bayan an yi sallah kuma sannan ne ana tafiya abin yana dan rabuwa da mu har a dawo gidan jiya to in ka dauki zakka za ka samu haka abin yake ai ba karamin kyakkyawan hali ba ne ka dauki abinka ka ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla hannun da ke sama shine mai bayarwa ya fi hannun da ke ƙasa shine mai karɓa sannan zakka ai tana koyar da mu tausayi dan baka tausayin abu ba za ka taimaka mishi ba to haka aikin haji haka sadaka haka bin iyaye haka duk kowace irin ibada in ka dauke ta zaka samu a jikinta akwai wani kyakkyawan hali a damfare shine wasilar da za ta kai mu shi yasa akwai abin mamaki ga wanda yake musulmi kuma ma ya zama ahlus sunna amma kuma ya zama na bashi da kyakkyawan hali akwai abin mamaki to wanda duk dangane da al-wasila ayyuhum aqrabu ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محجورا للي wadannan da ake kira kuma bayan Allah ta'ala su ma suna neman wani tsani wata hanya wata dama da za ta kai su zuwa ga Allah ubangiji to ayyuhum aqrabu wane ne cikin su yafi zama yayi kusa wadanda suke kira ko wadanda ake kira kaga shi wanda kake kira din shi waliyin da kake zuwa kana yi wa in bauta a gindin kabarin sa shi ma yanzu so yake ya samu abin da zai sa Allah ya yarda shi shi mala'ikan da kake kira kana ganin kamar shine zai baka abin da kake da bukata to shi ma kuma so yake ya samu fada a gurin Allah ta'ala to da kai da shi wane ne ya fi kusanci da Allah Ubangiji Allah ta'ala wato kamar ka zama kamar baka fahimci ma inda aka sa gaba kake illa azab rabbika kana mahzura wa qawluhu wa idh qala ibrahim li abihi wa qawmihi inni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani haka ne aya ta biyu kenan ita kuma tana cikin suratul zukhru Allah ya ce wa idh qala ibrahim kuma ka tuna lokacin da ibrahim ya ce li abihi ga mahaifinsa wa qaubihi da mutanansa inni bara'un mimma ta'budun nayi baran da abinda duk kuke bautatawa illal ladzi fatarani sai dai wannan wanda ya kage halittata watakila ya kamata mu san meye munasabar ayar da ta gabata da wannan babu أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أشي التوحيد شيء لك كريت الله تعالى أدك ننكومي دسعورو دبولي دنيما وتوسيلة دكاوة وأيكا دك كباتي لأ الله تعالى كريت أشيوا تو ننكوم شيني أينهن توحيد دامي إيتنا حديث باوان الله نعم da yazo wurin Ma'iki alayhi salatu wassalam yace da shi kafin in taho na yi rantsuwa cikin ƴan yatsuna cewa ba zan zo gurin ka ba amma kuma yanzu gashi na zo ki ina so ka gaya mun wai me Allah ta'ala ya turo ka da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musulunci mutum yace to me musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka sallama gabaki ɗayan ka zuwa ga Allah kuma ka fuskantar da fuskarka gabaki ɗaya zuwa ga Allah ta'ala sannan kai sallah kai zakka in jima'i sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to waɗannan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisin ai su ne wasilar da za su kai ka ka kusanci Allah Ubangiji su ne tsani da matakalan da za ka taka ka kai ga kusanci ga Allah ta'ala kenan wannan ayar munasabar ta shine kadai ta Allah Ubangiji da ikhlasi a cikin dukkanin ayyukan da za a yi kada mutum ya tsaya yana bata wa kansa lokaci ta hanyar neman kama kafa da wani shehi ko da wani wali mai rai ko matacce ko kama kafar wani mala'ika ko kama kafar wani gunki ko da yake gumaka ma ba sa shiga cikin nan gurin malamai suka ce gumaka ba su a cikin wannan aya da bishiyoyi masu bautar bishiyoyi da masu bautar gumaka da masu bautar duwatsu ba su ake magana a cikin wannan ayar ba ana magana ne akan masu bautar masu rai kuma masu hankali waɗanda za su yi aiki a ba su lada ko kuma a ba su alhaki su ne ake magana a nan gurin don haka duk wani wanda za ka kama kafa da shi to kana bata kanka lokaci kai tsaye babu wani hijabi tsakaninka da Allah ta'ala yanzu zaka yi bauta kawai ka bautatawa Allah shi kadai bai da abokin tarayya karka ce sai ka bi ta wani guri sannan zaka je ta wani guri wannan shine bambancin ahlus sunna da sauran waɗanda ba ahlus sunna su ahlus sunna direct kai tsaye gurin Allah ta'ala yake tafiya kawai ba wani wanda zai shiga tsakaninka da Allah ta'ala don dama ba mai shiga tsakanin Allah da bawa wani ya kokarin shiga tsakanin Allah da bawa ma Allah ya gama da shi to amma wani wanda ba ahlus sunna ba zaka samu sai yayi shatale tale ya biyo ta wani guri sannan ya zo gurin Allah ubangiji kaga an samu matsala don a wannan hanyar da ya bi a iya samun matsala kuma ba ta lokaci to aya ta biyu Allah ta'ala ya ce kuma ka tuna lokacin da Ibrahim alaihi salatu wassalam annabin Allah yana daga cikin ulul azmi min rusul yana daga cikin manya-manyan annabawan Allah yana daga cikin mutanen annabawan da ake son ka san tarihinsu ka san gwagwarmayar da suka yi tun daga farko har ƙarshe su biyar ne su ne ulul azm min rusul اصبر كما صبر اول الازم من الرسل الله تعالى يكي كاي حقوري كما يد اول الازم من الرسل سكاي حقوري سواء اول الازم من الرسل نفركو منزل الله صلى الله عليه واله وسلم مي كتي هاي يزو بك سان انبا با بك سان تاريخ ما يكي عليه الصلاه والسلام نبي النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام يلا دا كيو كفنش ا متسين كا نمي ايماني ahlus sunna sai ka san annabi ibrahim alayhi salatu wassalam zai koya maka gogurmaya da tsayawa akan gaskiya da bin Allah ta'ala sannan akwai annabi nuh alayhi salatu wassalam akwai annabi musa sai kamata a sa ana sannan akwai annabi nuh sannan akwai annabi isa alayhi salatu wassalam suna da sabani wasu suke annabi isa sannan annabi nuh wasu suke annabi nuh sannan suke annabi isa amma waɗannan uku haka suke ajere Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim sannan Musa alaihi salatu wasallam mun gane yawa suka ce ya sun yi kama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sabani dangane da khalifancin sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu babu sabani dangane da khalifancin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu inda ake da sabani shine akan Uthman da Ali wai suna ganin Ali ne ya kamata ya kasance wai suna ganin Uthman ne ya kamata ya kasance amma da yadda Allah ta'ala ya tsara shine abin da ya faru sai daga Uthman sannan sai Ali radiyallahu ta'ala anhu to Ibrahim alaihi salatu wassalam yana daga cikin annabawan da Allah ta'ala ya taba mu labarin su a cikin Al-Qur'ani idan ka dauki annabi Musa alaihi salatu wassalam cikin annabawa babu wanda Allah ta'ala ya ta gaya mana labarin sa kamar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lalle kenan akwai abinda Allah ubangiji yake so mu fahimta a cikin rayuwar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to Allah ta'ala yake ka tuna lokacin da annabi Ibrahim yace wa mahaifinsa li abihi yace wa mahaifinsa babansa shine Azara Allah ubangiji ya gaya mana sunan babansa a cikin suratu al-an'am a suratu al-an'am Allah ubangiji ya gaya mana sunan baban annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam a can ma gaya mana yi lokacin da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya gaya wa mahaifinsa Azara atattakhidhu asnaman aliha yanzu za ku riki gumaka su zama ababen bautarku da aka sunan mahaifin annabi Ibrahim wa Azara waye ya faɗa Allah ta'ala to abin mamaki sai ka samu wani yana cewa wai Azara ba shi ne mahaifin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wannan ba ƙaramin abin mamaki ba ne ga mutumin da yake da hankali ga mutumin da yake karanta Al-Qur'ani yace Azara ba shine mahaifin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bayan kuwa Allah ta'ala ya ce shine babansa to waman asdaqu minallahi hadisan waman asdaqu minallahi qila a antum a'lamu am Allah shine ya sani ko Allah ta'ala ne ya sani to idan Allah ubangiji bai ba mu labarin annabi Ibrahim ba mai zai mu sani ba za mu sani ba. Sannan lafazin abihi a larabci babansa take ne. Shi larabci yana da wani abin ban mamaki. Kuma ballanta na larabcin Alkur'ani. Idan da ba mahaifinsa yake nufi ba, to ai yana da sunan da zai ba shi. Duk ɗan uwan mahaifi wanda ba mahaifi ba, sunansa ammi. Kaga da Allah ta'ala ya ga dama sai ce isqala ibrahima li ammihi, ko Allah ba zai faɗa ba, tsoron wa yake? In kuma ɗan uwan mahaifi ya sare sai ce khal, wa isqala ibrahima li khalihi, da haka Allah ta'ala zai faɗa. Amma sai ce li abihi, kaga ubansa yake nufi, mahaifinsa yake nufi. Wai me yasa suke ake kaucewa wannan cewa mahaifin Annabi Ibrahim ba shi ne azara ba? Saboda matsala ta mahaifin Aliyu ɗan Abi Talib, wato Abu Talib ɗan wuta ne, wanda ita ce matsala. Ana ganin ai girmin Sayyidina Ali ai ya fi ƙarfin a ce mahaifinsa ɗan wuta ne. In aka ce ah, to ga Annabi Ibrahim shi ma mahaifinsa ɗan wuta ne, sai ce a ai mahaifin Annabi Ibrahim ai ba mahaifinsa ba ne, ai ba gwajin larabci ba mahaifinsa ba ne, ai ɗan uwan babansa ne, riko aka kai shi. Ah, ga Allah ta'ala ya ce babansa ne, kuma kuna ce ba babansa ba ne, yanzu da ku da Allah wa ya rame da shi? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ubangiji ba abin da ba ya yi. Shi ne ma'anar yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. A fitar da matacce daga cikin raye, a fitar da raye daga cikin matacce. Ai wannan shi ne abinda Allah ta'ala yake nufi cikin abinda malamai suka faɗa. Yanzu yaron da ya kashe mahaifinsa jiya ko shekaran jiya nan da ake ta nunawa, ka duba ka, shi da kansa yana confessing, yana cewa ya yi masa kaza, ya masa kaza, ya masa, ya masa, ya masa, ya masa. Ashe bai san wanda zai kashe shi yake nemo ba. Ya ce komai ya masa, ya ce amma sai ya zama ɗan iska, ya zama ce tirin ɗan iska, da aka yi aika shi lahira. Ba abin da Allah baya, babu abin da Allah baya. Munasaba a nan gurin dole mu yawaita yi wa 'ya'yanmu addu'a. Wala ba kayan alatu bane suke shirye da yara, ba gida da sauran waya da sauran abubuwa, talabijin da sauransu, ba su bane suke shirye yara, addu'a ce suke shirye su. Addu'a tirin da ɗanka ya faɗo duniya, daga ranar za ka fara masa addu'a, ta addu'a in ma yi yawan su haka za ka yi, ta yi musu addu'a, ta musu addu'a, ta musu addu'a. Addu'a ce suke shirye da yara. Amma ba wai ka saka musu duniya ba, ka saka musu wani, ka ba su kaza, ka ba su kaza, duk wannan ba a hana ba ka musu, amma dai ya zama na addu'a ita ce ta abin da ya fi yawa cikin abin da kake. Kuma yana daga cikin taimakon da za mu yi wa kanmu, mu riƙa taimaka wa junanmu da addu'a wa iyalanmu. Idan ka ga iyalin wani suna ba shi matsala ko sun samu matsala, kar ka yi farin ciki, kar ka yi murna, ba ka san abin da kai ma zai faru a kanka. To babu abin da Allah ta'ala baya yi, don shi Allah Ubangiji shi ne fa'alul lima yuri. Dan ya yi Annabi Ibrahim da girmansa da martabarsa da kimarsa, kuma ya sanya mahaifinsa ya zama arni mushiriki ɗan wuta, ba wani wanda ya sai cewa Allah saboda ni, ko akwai? Babu. Kuma a cikin yin haka ɗin akwai hikima, ko mu gane ko kan mu gane, don Allah ta'ala baya yin abu haka kawai su da ba hikima. Sai dai bincikenmu ya kasa kai mu ga mu gane menene hikimar yin haka, wani abun kuma mu gano. Don haka ba wani dalili da zai hana Allah ta'ala ya yi abin da ya dace. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, babu shakka babban mutum ne, sansa kuma dole ne, domin mai imani yana da mazaya, yana da manaƙib, yana da abubuwa da yawan gaske. Allah ta'ala ya bashi ilimi sosai mai yawa. amma kuma Allah ya kaddara mahaifinsa dan wuta ne, dan haka hatta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yadda zai yana ji yana gani haka ya mutu ba tare da ya musulunta ba, har Allah ubangiji yake lallashin maki alaihi salatu wassalam yake ce da shi innaka la tahdi man ahbabt, ka sani fa ba za ka iya shirye da wanda kake so, walakin Allah yahdi man yasha, Allah ne yake shirye da wanda yake tama. Muna roƙon Allah ubangiji ya shirye da mu. To wannan dishi ne ya kai su, shi ya kai su ga cewa ai azara ba mahaifin Annabi Ibrahim bane, wa qaumihi da mutanansa, innani bara'un mimma ta'budun, ka tuna lokacin da Annabi Ibrahim yake gaya wa mahaifinsa da kuma mutanansa, wato ƴan garinsu, ƴan kabilarsa waɗanda aka tura shi zuwa gare su, yake ce da su innani, lalle tabbas ni Ibrahim, bara'un mimma ta'budun, ni layi at-takhalli, in an ce al-bara'atu tana nufin at-takhalli, wato sifa ce mushabbaha, domin ma'auninta shine fa'alu, fa'alu, fa'alun, sifa ce mushabbaha, wato nayi takhalli, na wofinta, nayi baran-baran, nayi hannun riga, mimma ta'budun, da dukkanin abin da kuke bautatawa, illa allazi fatarani, sai wannan da ya kaji halitta. To a nan akwai abu guda biyu da ya kamata mu sani. Na farko, za mu fahimci a nan akwai ƙa'ida da malamai suke faɗa wadda take ƙunshe a cikin kalmar shahada, shi ne annafiyu wal isbat, wato a kore komai sannan a tabbatar da shi zuwa ga Allah ta'ala. Inni bara'un mimma ta'budu, lalle ni na wofinta, nayi baran-baran da dukkanin abin da kuke bautatawa, kaga wannan annafiyu ne. Illa allazi fatarani, sai wannan da ya kaji halitta ta, kaga wannan al-isbat. To me yasa Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bai ce illa lawa, yace illa allazi fatarani, tunda da ya ga dama sai ce inni, innani bara'un mimma ta'budun illa Allah, kuma yayi ko bai ba, yayi, amma me yasa yace illa allazi fatarani? Na farko, domin ya karantar da su cewa duk wanda fa ba shi ya halicce ka ba, to bai kamata ka bauta ba. Mun gane abin da yake so ya nuna musu, cewa in dai mutum ba shi ya halicce ka ba ko, to bai kamata ka bauta ba kwata-kwata. Shi yasa bai zo da illa Allah ba, domin Allah abin bauta take da shi, amma allazi fatarani shi ne wanda ya kaji halittata, kuma babu wanda ya kaji halittarsa da halittar komai sai Allah Ubangiji. Na biyu, dan ya musu tsokaci, ya musu tuni, ya tuna musu cewa waɗannan abin da kuke bautatawa fa su ma yinsu aka yi, yinsu aka yi. Duk mushrikai suna da abin ban dariya, wani lokaci yana da abin ban mamaki. Mutum da zai je kasuwa ya sayo kuma abin da zai zo yake bautatawa, akwai abin mamaki, akwai abin dariya. Mutum ya je kasuwa ya sayo Allahnsa da zai bautata, kai ka je ka siyo shi ka kawo shi kuma kana roƙonsa ya kare ka harai, akwai abin ban mamaki ko? Imamu Darimi a cikin Sunan ya rawaito hadisi, sahabi yana cewa su da kafin su musulunta, in suka yi tafiya idan babu abin bauta, to duwatsu suke nema guda uku a duk inda suka yi sansani, guda huɗu, uku na murhu ne, ɗaya kuma sai a tara ƙasa, sai a samu taguwa mai nono, sai ta tatsa, ana tatsawa akan wannan ƙasar da aka tara, in an jika gurin jagab da nono sai kuma a ɗora wannan dutsen, shi kenan sai a ci gaba da bautawa, shi kenan. Kaga wani akwai abin da kuma idan suka tashi daga gurin ba wai za su tafi da dutsen ba ne, a nan za su bar su, in sun je can ma lura ya samu wasu a can su yi musu irin wannan mun gane shi yasa a rayuwar jahiliya abin da za ta karantar da kai shine dole mutane ba za su rayu ba sai da abin da za su bautatawa don haka waye za a bautatawa na gaskiya shine abin nema kuma shine abin nema shi yasa Ahmad Didat Allah ya ji kansa da gafara yake cewa kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan mutane suna cikin duhu ne duhu kirin don haka masu hankali suna fatan ko dai Allah ta'ala ya aiko wa kowace kabila annabi ko kuma a samar da wani annabi kwaya ɗaya wanda zai kira duniya gabaki ɗaya dama masu hankali cikin su sun yi wannan tunani kuma sai gashi Allah ubangiji ya turo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam so illal ladzi fatarani wannan ita ce fa'idar da take cikin illal ladzi fatarani Allah ta'ala ya ba mu labari annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi amfani da illal ladzi fatarani bai amfani da illallah don me anan ya kamata mu gane cewa mutane sun kashi uku akwai masu bautar wani Allah tsagwaro su kowa wani Allah suke bautatawa ba sa bauta Allah ubangiji ko wadanda in an ce musu ar-rahman za su ce wa ar-rahman ruwaye Allah ar-rahman din su ba sa bautar kowa kawai san zuciyarsu kawai suke bautatawa akwai wadanda suke bautar Allah ta'ala shi kadai Allah ubangiji ya samu a cikin su akwai kuma masu bautar Allah kuma suna hadawa da wani yana bautatawa Allah ubangiji kuma yana bautar wani abu to a cikin ukun nan wane ne al-muwahhid shine mai bautar Allah shi kadai wannan shine mai tauhidi shine mai kadaita Allah ubangiji duk wanda yana bautar Allah ta'ala kuma yana bautar wani abu daban ya sani cewa shi fa ba mai tauhidi bane kowa ya san wannan in dai zaka zo masallaci kai sallah sannan saboda mai neman mulki ko saboda neman mukami ko saboda kasuwa kai wani ma saboda neman aure zaka je kuma kai wani nau'i na bauta ga wani Allah ta'ala ka sani cewa kai ba muwahhidi bane baka cikin ana magana masu tauhidi kai baka cikin masu tauhidi mai tauhidi muwahhid mai kadaita Allah ta'ala shi kadai shine wanda Allah kadai yake bautawa to anan kun ga zamu iya gane karar zamu iya gane menene ma'anar tauhidi at-tauhid shine al-ithbat an-nafi wal-ithbat ka kore dukkanin wani abin bauta kuma ka tabbatar da bautar nan zuwa ga Allah Ubangiji domin shi ne yake da sifofi na cika da kamala da isa duk wanda ka dauke shi ba wanda yake da sifa ta kamala da isa in banda Allah subhanahu wataala to tunda shi kadai ne yake da wannan kalma a wannan sifofin na cika da kamala to kenan shi kadai ya kamata a ce an bauta sa aya ta biyu minti na kuke lokaci bai ko salamun tibe wa qawlihi sannan da fadin Allah ubangiji ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam Allah ubangiji yace ittakhadhu ahbarahum sirriki ahbarahum kan shi ahbar jam'i ne na habr habru yana nufin mai ilimi mai tarin ilimi shine habru ana iya cewa habr ana iya cewa hibr duk da cewa an ce hibr yana daukar ma'anar tawwada mun gane tawwada ana ce da ta hibra ko mishbar Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ya tsufa ya zama dattijo amma sai dalibansa suka lura har yanzu neman ilimi yake attijo ya har yayi ya abin nan da sanda yake tafiya kamar da ga dattijai yanzu za ga muna tare da dattijai suna ta kokari din da ake karatu za ga sun je suna sauraro Allah nan ba karamin ni'ima bace Allah dewa idan mutum ya zama dattijo sai ka ga ya shiga wani hali daban maimakon ya koma ga Allah ta'ala sai ka ga ya dauki wani abu daban kuma zaka dattijan mu muna roƙon Allah ta'ala ya kara musu lafiya ya kara tsawaita mana rayuwarsu suka ce da shi wai mata ta talibul ilm kai kullun kana ta abin nan yace ai ma'al mihbara illa al-maqbara ai mu muna tare da tawada har mu je kabari babu ranar daina daukan karatu kullun za mu dauki karatu kullun haka ake so in kai dalibin ilimi ne na gaske dole ne kullun ya zama da akwai takadda a hannunka da alƙalami da ka ji wata fa'ida ka rubuta kana samun lokuta kana bin fa'idojin nan kana karanta su dole ka samu littafin wanda za ka riƙa rubuta fa'idoji kana karatu kana rubutawa daga baya kuma za ka zo ka riƙa yin bita na ta bita to da haka sai karatun ya zauna dan ba wai fa waye gari za ya fi kawai ka ce ba kawai ka zama mai karatu sai ka yi shiri da gaske mun gane to shine ahbar jam'i ne na masu ilimi a mafi yawan lokuta ahbaru in ka ji Allah ta'ala ya magana ahbar cikin alqur'ani yana nufin yahudawa dan su ne suke da dimbin ilimi sai dai kuma ba sa bin ilimin su sai ta cikin suratul fatiha Allah ubangiji ya kira su da al-maghdub alaihim su ne yahudawa ga ilimi amma babu aiki da ilimi ruhban jam'i ne na rahib mun gane rahib ko rahib shine mai ibada mai yawan ibada shine rahib yawan ibada duk inda kaji an ce maka rahib mai yawan ibada to zaka samu kristoci sune nasara sune masu yawan ibada babu ilimi yawan ibada babu ilimi a mafi yawan lokuta duk wanda ka ganshi yana da nacin ibada yin ibada yana da amfani tarkuce bai da amfani yana da amfani amma duk wanda ka ga yana da nacin ibada kuma yana kauracewa karatu da neman ilimi to ba karaman matsala ake samu ta wajensa za ga wani yana da kokari wajen ibada ta sabai sallah ta nafila azumi ta kaza shikenan kawai sai malam sai yan uwa suke ce masa malam alaga mutum shikenan ana nan sai ka ji an fara tambayar su to ga mutum malam ya kaza to shi kuma bai ce musu ni fa ba ni da ilimi sai ba sallah kawai nake kawai sai farawa da fitawa shikenan an samu matsala mun gane an samu matsala shi yasa ana son mutum ya zama yana da ibada amma ana son duk ibadar da zaka yi ka yi ta akan ilimi mai ahadari ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukmullah fi sai ka san hukuncin Allah duk abin da zaka yi in baka san Abubakar ka ce ka sani ka ce kawai baka sani to su ne ar-ruhba su ne masu ibada su kuma waɗannan mafi yawa in ka ji Allah ubangiji ya yi magana a kansu yana nufin kristoci nasara su ne dalun matattu waɗanda Allah ta'ala ya magana a cikin suratu al-fatiha matattu saboda su ibadar suke yi amma babu ilimi ibadar suke yi babu ilimi kwata-kwata mun gane sa'id ibn jubayr rahimahullah yana daga cikin tabi'ai sun samu matsala da hajjaj ibn yusuf al-Thaqafi kamar yadda kuka sani hajjaju ya yi barna mai yawan gaske daga kan sa'id ibn jubayr malamai suka yi fatawar cewa bai halatta a yi zanga-zanga ba, wannan zanga-zangar da kuke gani ana yi. A zaɓi ‘yan shi’a suna zargin mu da cewa mu ba mu da political ambition, saboda su ne suke ta a yi zanga-zanga a daga kwali a yi waye a yi waye a yi ta yi a yi ta yi duk duniya ce a yi sun fito an yi zanga-zanga an yi tattaki an yi waye. Don aikin banza ne ba abin da yake kara sai damage ma da yake kawo. Sa'id bin Jubair saboda barna da aka lura Hajjaju yana yi suka taru suka yi masa zanga-zanga bi shi ya kashe su. Sa'id bin Jubair babban tabi'i ne fa mai ilimi, malamai suka ce a lokacin da aka kashe shi a lokacin da duniya take da bukatarsa saboda tarin ilimin da Allah Ubangiji ya masa, amma babu ruwan Hajjaju aka kashe shi. To shi yasa ita zanga-zanga ba ta da wani amfani. Masu zanga-zangan ma da suka yi mu ba mu ga abin da ya amfana musu ba, da ka kashe su kawai da aka, don shi mai mulki in ka ce za ka taɓa masa mulkinsa duk yadda zai da kai fa zai yi da kai ba ruwansa. Kwara ka yi wa'azi ka bar shi ya je ya ta mulkinsa, kai ka yi ta karatu kana ta karantarwa mutane suna fahimtar Allah ta'ala ana bauta ta masa, dole dai ba zai dawo maka ba, wata rana sauka zai yi ya sauka wani ya hawa ya sauka wani ya hawa har Allah ya kawo wanda zai yi abin da ke shi ne shikenan. Sa'id bin Jubair haka aka tura a kamo shi, wani wanda ake ce da shi Mustaslim ibn Hudayr suka kamo shi, wanda ya musu kwatancen inda za su kamo shi wani rahib ne kawai a dawa yake ya yi bukka in ban da ibada ba abin da yake, amma kuma ibada wadda ba ta da amfani. Ba ta da amfani domin mushriki ne. To a mafi yawan lokuta ban ce kada mutum ya ladabtar da kansa da ibada ba, amma duk ibada da za ka yi ka yi ta a bisa ilimi, saboda sai ka nace wata ibada sai a zo a ce maka ai bata tabbata ba, sai ka ji an karya maka daga ƙarshe sai ka ce kai Allah ka daina. A ka tabbatar ta tabbata wannan ibada sai ka je ka kama kai ta yi kuma kai daidai yadda za ka iya. Arbaban shi ma wannan jam'i ne na rabbu mun gane rabbu shi ne wanda yake da mallaka, shi ya halitta kuma shi yake da tadbir, wannan shi ne yake amsa sunan rabbu, wanda shi ya halitta kuma shi yake mallaka kuma shi yake da tadbiri shi ne cancanta abubuwa. Shekara biyu da suka wuce waɗanda suke mulki yanzu ba su suke yi ba, Allah ta'ala ya canja aka kawo wasu waɗancan kuma suka tafi inda suka tafi, wasu suna da lafiya wasu ba su da lafiya, gobe kuma sai ka samu wasu masu lafiyar sun zama su ne ba su da lafiya, marasa lafiyar sun samu wani yana da kuɗi jiya yau kuma ba ya da su, jiya kuma wani ba ya da kuɗi yau kuma yana da su, wannan tadbir ɗin wannan dare rana da sauransu waɗannan shi ne tadbir. To wanda ya cika wannan sifar shi ake kira da rabbu, in aka ce rabbu haka kawai aka yi shiru Allah ta'ala ake nufi, wanda ya cancanta a bautatawa. Amma idan aka mayar da shi ya zama mudafun ilaihi to kowa ma yana iya ɗaukar sunan rabbu, mun gane yau kamar uwar gida ana iya ce da ita rabbatal bait, mun gane mai gida kuma a ce da shi rabbul baiti, inda shi yake kula da gidan komai na gidan da tadbirinsa da shi komai akan wuyansa suke, so ana ce da shi rabbul baiti. Amma in ya zo shi haka mutlaki a sake to ya zama Allah ta'ala kaɗai yake ne, kuma wanda ka ɗauka ka ɗauke shi kake bashi wato sifofi da ma'anoni irin na Allah Ubangiji sai a ce ka mayar da shi rabbu. Shi yasa a nan ma Allah Ubangiji ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dan ya kara fito mana da abun karara sai ce wal masih ibn maryam, hadda masihu dan maryam alaihi salatu wassalam. Amma babu wanda aka yi umarnin su bautatawa in banda Allah kwaya daya. A nan kawai watakila hadisi daya ya kamata mu ji, na hadisin Ali ibn Hatim al-Ta'i duk lokacin da aka zo tafsirin wannan ayar ba a wuce kan wannan ayar sai an fadi kissar Ali ibn Hatim al-Ta'i Ali ibn Hatim Hatim al-Ta'i shi asali mutum ne mai kudi ina jin ko sati biyu da suka wuce ko wannan satin ma ko wancan satin ina ga mallan ya dan yi mana ishara zuwa ga Hatim al-Ta'i akan minbar cewa mutum ne mai dukiya amma dai yana ciyar da dukiyarsa saboda kawai a kimanta kabilarsa na'am Hatim al-Ta'i mutum ne da Allah ta'ala ya yi masa kyauta ana ganin kamar tarihi bai san wani wanda ya kai shi kyauta ba kyauta kyauta su larabawa suna cewa kyauta kamar Hatim al-Ta'i ya fi kowa kyauta yana da doki sarrafaffen doki idan ya yi baki ya rasa abinda zai yanka musu sai a yanka musu doki shi baya cewa a kwata-kwata duk abinda ka ce ya bayar kawai bayarwa yake to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kimanta issa sannan kuma shi Ali ibn Hatim ya gudu da aka kai musu farmaki daga baya dai aka lallabo shi ya dawo bayan an bashi amana ya dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga gida aka masa shimfiɗa aka bashi matashin kai ya zauna sai kuma Allah ubangiji ya saukar da wannan ayat ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam sai mai kai salatu wassalam ya karanta aya sai Ali ibn Hatim ya ce ai mu ba bauta musu muke da masihu dan maryam da masu bautan mu da masu ilimin mu ai ba bauta musu muke ba sai mai kai salatu wassalam ya ce ba suna haramta muku abinda Allah ta'ala ya halatta muku ba kuma ku halatta yace eh ana yin wannan yace kuma sannan su halatta muku abinda Allah ubangiji ya haramta muku kuma ku haramta yace ana yin wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa tilka ibadatuhu ai wannan ita ce ibadar ai mun gane to kaga daga nan zaka fahimci munasabar wannan ayar da wannan babu ahbar masu ilimi ko wanda ake ce musu malam 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 duk da an ce ba a yi wa malam adalci ba a ƙasar Hausa don kowa ma malam ake ce masa yanzu boka ma sai a ce masa malam mai buga ƙasa malam ɗan tsubbu malam 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 kowa malam saboda haka kowa kawai an bashi sunan da wanda ya dace da wanda bai dace ba duka haka yi da haka wani malamin sai ya haramta maka abinda Allah ta'ala ma ya halatta ma kuma sannan sai ka yi ko kuma ya halatta ma abinda Allah ubangiji ya haramta ma kuma ka yi to duk wanda zai zo cikin malamai haka kawai abu kaza haram ne ya ce maka halak ne kuma ka yi to ka dauke shi a matsayin rabbi ka san wannan duk wanda abu halak ne zai haramta ma kuma ka yi to shikenan shi ka dauke shi a matsayin rabbi mun fahimta haka kawai wani malami ya ce da kai ka daina yin kaza in kana yi akwai matsala akwai kaza 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 shi ba likita ba shi ba komai ba balantana ma ya ce ko in ka ci wani abu ko ka sa wani abu zai same ka akwai wanda ga gansu da bakaten kaya ko da yaushe su ne suke ce musu sai sun sa bakaten kaya ko a ce sai an yi wani abu mun gane to ahbar su ne masu ibada haka kawai ka samu wani mai ibada yana zaune yana ta karatun alqur'ani shi bai san komai ba ko mai ibada ne a kawai ya ce maka kai abu kaza ba kyau kuma ka yadda komai za ka yi sai ka je ka tuntube shi ka kuma san fa ba ilimi gare shi ba to malai yana so ya nuna maka kamar ka rike shi ne a matsayin rabbu abin bauta duk wanda zai halatta ma abinda Allah ubangiji ya haramta kuma ka yadda to wannan ka dauke shi a matsayin rabbu akan haka kenan baka san tauhidi ba kuma baka zo da tauhidi ba wato ma'anar tauhidi shine Allah ta'ala shi kadai yake halattawa kuma shi kadai yake haramtawa daga shi sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda shi kuma ya zo ne a madadin Allah ta'ala lokaci ya ko dole sai mu dakata a nan ya so idan malam ya dawo sai cika sa sai kuma ai mas'ala din abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله